الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه kwanan wata 21 ga watan hudu shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad alayhi salatu wassalam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da 31 ga watan 1 shekara ta 2016 a lissafin Turawa muna darasi na 88 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz wa Bid'awha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Us-Sunnati a dake kofar Nasarawa a birnin Kano Nigeria zamu tashi gabar magana ta 111 Sheikh Albani Allah ya masa rahama yake cewa wayan baghi chinabu amraini wa in tataba an-nasu alaihima ya kamata a nisanci al'amura guda biyu ko da yake dai mutane sun bibici wannan al'amura suna aikata su yau da gobe ya zamanto wa mutane jini da tsoka ana aikata su kamar abubuwa ne waɗanda suke na halal wanda kuma akwai kuskure wajibi ne a yi kokari a gyara alif na ɗaya daga cikin su al-ijtima'u litta'ziyati fi makanin khasin kaddari aw al-maqbarati aw al-masjidi taro dan karban ta'ziya zaman makoki da ake yi ko zaman karban ta'ziya da ake yi a wuri guda ke mantacce kamar a gida ko a makabarta ko a masallaci mana akwai wadanda suke karban ta'ziya ko dai a gidaje wasu kuma a makabartar ake shimfida taburmai a karbi ta'ziya a makabartar anan ake karban ta'ziya wasu kuma a masallaci ake zuwa a karbi ta'ziya sai a je masallacin unguwa sai a zauna wannan duk babu shi a cikin shari'a da wanda ake zama a gida a shimfida taburmai da wanda ake zama a masallaci da wanda ake karban ta'ziya a makabarta duka ya ce a nisanci waɗannan zamu kawo hujjoji da dalilai da suka nuna rashin halaccin haka ba na biyu ittikhadu ahli al-mayyit at-ta'ama li dhiyafati al-waridin lil azai ma'abutan mamaci ko ƴan uwan mamaci ko iyalin mamaci su rinka tanadar abinci a yi ta dafa abinci daga gidan mamaci ko gidan waɗanda aka yi musu mutuwa a dafa abinci ana kawo wa masu zaman makoki ko masu karban ta'ziya shi ma wannan ba addini ba ne ya kamata a guje shi kuma a nisance shi mutumin da aka yi masa mutuwa shi zai je ya dafa abinci ya kawo maka ci ka zauna ka miƙe ƙafa a ƙofar gidan mutane ga zafin mutuwa yana damu su kuma in azahar ta yi kuna jira kuma a dahu abinci daga cikin gida a kawo muku ai babu tausayi a cikin wannan lamari wa zalika li hadisi jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu anhu wannan ya faru ne saboda hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda to yau sai ai hakuri abinda zamu tattauna dara ce za ta ci gida kenan ko me za a ce abu ne da kowa galiban ana yi amma amfanin karatu daman idan ya zo kada a tsallake a yi bayanin shari'a ta gaskiya mutane kuma sai su yi kokarin ɗanbakawa a yi kokarin gyarawa akwai hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna na'uddu wa fi riwayatin nara al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyahati akhrajahu ahmad wa ibn majah wa riwayat al-ukhra lahu wa isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhayn wa sahahu an-nawawi wal-busayri fi az-zawaid ورواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يچه جرير بن عبد الله البجلي يكي چهوا مومن كسن چه صحبان النبي صلى الله عليه وسلم منا إرغا كوكما منا غنن تاروا دا أكي أجدن ممشي كو جدن دا أكي متوا دن كربان تأزيا وصنيعة الطعامي دا كما وصودا دا سكي دفع بنشي أيوة متم متوا كما أساشي دفع بنشي كاوا باكي بعد دفنه باين أمبني متم من النياحة وانا ينا دا كتشين كوكان كيرا دا منزان الله يحانا حرام ني أيشي. حديث إمام أحمد يروي توشي da Ibn Majah kuma ɗaya riwayar ta sace ta Ibn Majah din isnadin hadisin sahihi ne a bisa Bukhari da Muslim haka kuma Imam An-Nawawi yace hadisi ingantacce ne haka Imam Al-Busairi a cikin Zawaid Aslamu Al-Wasit ya rawaito wannan isa ko wannan magana a cikin tarikh Wasit daga maganar Umar Ibn Al-Khattab Allah ya kara masa yadda Imam An-Nawawi ya faɗa cikin wannan shahararren littafi nasa Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab yace wa ammal julusu lit-ta'ziyati fa nassa Ash-Shafi'i wal musannif ay Ash-Shirazi wa sa'iru al-ashabi ala karahatihi qalu ya'ni bil julusi laha an yajtami'a ahlu al-mayyit fi baytin fa yaqsiduhum man arada at-ta'ziyata قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في هوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهية الجلوس لها إمام النووي يا فدا أتكين لتافع المجموع وشرح المهذب سيقوم أغنياء مغنى أكن زمنا تعزية دكربان تعزية دأكي أقوفر جداجي دم صلاتي دكما مقبرته yace wannan zama da ake dan taziya Imam Shafi'i ya nassanta haka mai littafin nan al-Imam Shirazi shi ma ya faɗa da sauran almajirai cewa wannan abu ba a san sa abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba suka ce wato azauna al-julusu laha an yashmi'a al-mayt fi baitin iyalan mamaci su je su zauna a wani gida fa yaksidu man arada ta'ziya duk wanda yake nufin ta'ziya je nuface su je masa ta'ziya inda suke zaune irin wannan zama da ake yi suka ce bal yanbaghi an yansarifu fi hawa'ijihim abinda yafi dacewa idan an yi muku mutuwa ana binne mamaci da an dawo to ku juya ku tafi bukatunku dan kasuwa ya tafi kasuwarsa a ranar da aka yi mutuwar mai aikin gwamnati ya tafi aikinsa a ranar da aka yi mutuwar wanda yake sana'ar hannu ya tafi sana'ar hannunsa a ranar da aka yi mutuwar duk wanda zai je muku taziya ya bi ku inda kuke amma a hada a zauna a kafarin funa canopies a shimfida taburmai da carpet masu tsada da kilisa da kilisai na zama da na shakatawa wannan baya cikin abin da shari'a ta ce ayi yace fa man sadafahum azahum wanda duk ya ci karo da su ya dace ya hadu da su a inda suke sai je musu ta'ziya wala farqa bainar rijali wan nisa'i fi karahiyatil julusi babu bambanci tsakanin maza da mata a karhancin zaman ma'ana cewa ba a yadda a zauna din ba har mata ma kar su zauna a cikin gida ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب الأم نص ما قال الإمام الشافعي دشي إمام النووي ينوني أكان سچوا إمام الشافعي ياي ما قال أكان زمن تعزية شوا بحالته با أقوم أتكل لتاف إمام الشافعي الأم مجلدين الدهي الشافعي ندريب دا 40 تقص ya kuma faɗa yace wa akrahul ma'atim wa hiya al jama'a nifa inji imamu shafi'i bana so yana gaya wa almajiransa bana so haduwan nan taro da ake yi idan an yi mutuwa a zauna ana karban taziya koda ku ba a zaman kuka, ma'ana koda a taron ba ai kuka ba, wa illam yakun lahum buka fa inna zalika yujaddidu alhuzna wa yukallifu almu'na ma ma madha fihi min al-athar. Saboda yin haka wannan zama din a hadu a wuri guda yana jaddada damuwa, saboda wannan yazo ya zauna, wannan yazo ya zauna, bacin ran sai da maimaituwa. Amma idan mai aiki ya tafi aikin sa, mai sana'a ya tafi sana'ar sa, lalle mutuwa dai an yi, zaman ku kuma ba zai dawo da mamaci ba. Dama shari'a ne tace ku zauna tuda da dan dama dama, to amma ba ce akai ku zauna ba, kowa ya tafi harkar sa. Wannan zai saukaka zafin mutuwar sama da in ana hade a wuri guda, an ga wannan yazo, an ga wannan ya zo. Sannan yace wai kallifu almu'na, yana kallafa nauyi dafa abinci da ainihin shimfidar ma, sai an jiyo an yo haya. Wallahi akwai inda akai mutuwa, ni na san wurin, wato wannan rumfar da za a je a hayo wannan kanofi din, babu kudin da za a ranga, babu kudi a gidan da za a je a je a kawo, kuma babu rumfa a kofar gidan mutumin, talaka ne miskini. Aka zo ana ce to yanzu ya za a yi magana, taburma an shimfida rana ba mai zama, ko an mura muna tunda Allah ya saka cikin jama'a. Allah mun gode muku, Allah saka muku da alkhairi, ku shiga gidanku ko ku tafi kasuwarku, duk wanda ya zo ku fito ku karɓi taziya, ko kuma a kasuwa ku je ku karɓi taziya. To amma sai da aka je aka ciyo bashi, wallahi a ranar babu abincin da za a dafa, in baki sun zo gaisuwar ma babu abincin, saboda mutumin miskini ne, talaka ne. Abincin ma da za a dafa a bawa wanda za su zo su yi gaisuwar mutuwa din, babu. Dole aka yi ta karami-karami, a kira wancan kawun, a kira wannan, a ce do a bada wani abu. Aka yi ta wahala, sai da aka ce aka ciyo bashi, aka zo aka hayo wannan rumfunan masu tsada da kujerun, aka shimfida aka je gurin makota, babu taburmai, sai na makota aka je aka nemo aka shimfida. Wai dole sai an yi wannan zaman, kai ka ce Allah ne ya ce ai. Ma madha fihi min al-athar, tare da abin da ya gudana na wato na asar hadisai da maganganun malamai da maganganun tabi'ai da sahabbai, ka annahu yushiru ila hadisi jarir hada, yace kamar da yana nuni ne zuwa ga hadisin jarir da ya gabata. Qala an-Nawawi wastadalla lahu al-musannifu wa ghayruhu bi dalilin akhar wa huwa annahu muhdath, shi ainihin wato Imam Shirazi ya kafa hujja akan wannan da wannan sa, cewa zaman makoki ko zaman karban ta'ziya din nan wannan zama ne wanda yake na bid'a. Haka Ibn al-Humam ya nasanta a cikin littafin wato Sharh al-Hidaya ala karahiyat ittikhadhi ad-diyafati min at-ta'am, cewa bakuntar mutane da ake karba a je a dafo abinci daga gidan mamaci, a kawo wannan baya daga cikin abin da shari'a ta yadda da shi, min ahli al-mayyit, wa qala wa hiya bid'atun qabiha, yace bid'a ce mummunar bid'a, wa huwa mazhabu al-hanabilati, kuma wannan shine mazhabar ɗan hanabila, kama fil insaf, kuma yadda yazo a cikin littafin al-insaf. Anan gurin a takaice wannan gabar magana ta 10111 tana nuna mana wannan al'ada da ake yi na idan an yi mutuwa a zo a shimfiɗa manya-manyan taburmai, a zo a zauna a hana makota tafiya wajen aiki, saboda dole sai sun yi zaman makoki ko zaman karɓan taziya ɗin nan. To wannan abu ne wanda shari'a ba ta ba da dama a yi ba, a yi haƙuri, an saba ana yi, akwai abubuwan da ana yin su al'ada, amma kuma shari'a ba ta goyi baya a yi ba. A al'adar mu ana yi, duk wanda aka yi masa mutuwa galiban sai ya wannan shimfiɗa na taburmai ya zauna, wani ma za ka ga shi kadai ne, amma yana zauna yana jira yana dako, ya yi tagumi a zo a masa gaisuwa. To ba a ce a ajiye mutane ba, ku ba wa mutane dama su tafi harkokinsu, kuma duk abin da za mu yi shi mu yi ƙoƙari mu nemi goyon bayan shari'a a kai. An daɗe ana yi ba shi ke nuna wannan abin shari'a ba ne, mu muna ganin abu ne mai kyau mu yi ba shi ke nuna cewa Allah ya yarda da shi ba. Mu a garinmu an saba ana yi, wannan ba shi ke nuna abin nassi ya ba da dama a yi ba. So samari matasa da sauran dattawa da suke da ɗan ruwan rayuwa a jikinsu, to ayi kokari a rage. Idan da ana kafa rumfuna guda biyar, to ayi kokari a hakura da guda daya in ta zama dole. Idan ana shimfida taburmai guda 50, a shimfida kwaya uku, ita ma in ta zama dole. Amma magana ta gaskiya, babu kokonto ba ja da baya, shine ba a bada izini ai ta shimfida wannan taburmai ana karban taziya a gida ba. Idan ma wani zai ce saboda abu ne na dan alamar takawa bari ya je masallaci, to shi ma ba a bada dama ba ko a masallaci ne. Akwai waɗanda suke yi a makabarta ake inda aka binne mamacin, sai a dan samu wani guri haka su zauna dangin mamacin, duk wanda ya zo zai musu taziya sai ya je makabarta ya same su ga su ga kabarin dan uwansu, ce gashi nan wallahi sai a musu taziya, to shi ma baya cikin abin da shari'a ce yayi. Ga cikin matsalolinsa akwai daura nauyi ga su iyayen mamaci ko ƴan uwan mamaci. Wani taburman ma da za a shimfida babu sai an je an siyo. Sannan kuma akwai nau'i na daura nauyi ga makota. Yanzu makocinka watakila ma'aikaci ne, gurin aikinsa akwai tsanani, in yayi kuskure rana ɗaya bai je ba tare da ƙarfin uzuri ba, kwairi za a rubuta masa. Wannan kwairin kuma zai iya zamantowa sababin da zai sa a kore shi a aikinsa ma in yayi yawa. To kuma yana ganin shi makocinka ne, kuma ɗanka ya mutu ko babanka ya mutu ko matarka ta mutu, ka zo ka shimfida taburma, duk makota an zo an zazzauna, ya kama hanya ya tafi wajen aikinsa bai taya ka zama ba, wannan zai iya kawo matsala a makotaka da dangantaka da zamantakewa da ke tsakaninka da shi. So wannan zai sababa masa dole ya haƙura ya taya ka wannan zaman makokin ko zaman karɓan taziya ɗin, ba wai dan yana so ba. Wataƙila mai dan kokari ne zai maza-maza ya je ofis ɗin ya ba su uzuri, to ba kuma kowane ofishi ne suka yadda dan wai baban makocinka ya mutu ko matar makocinka ya mutu wai uzuri ne na baraka je aiki ba. Wani wataƙila exam officer ne a makarantarsu kuma ana yin jarabawa, wani wataƙila likita ne yana da tiyata, an tara masa tiyata, ga makocinsa ya mutu ko matar makocinsa ya mutu kuma in bai zauna ba a zarge shi a soke shi. Wani wataƙila gidansa wallahi sai ya fita a ranar zai je rarumo ya kalato abinda za a ciyar da iyalin, in bai fita ba wallahi ba za a samu abincin ba. To kuma ga matar makocinsa ta mutu ko makocinsa ya mutu ko baban makocinsa ya mutu, al'ada kuma an ce sai an zauna. So kaga an jefa cikin haraji, an jefa cikin kunci. Amma abinda shari'a ta ce mana mu yi, idan aka yi mutuwa mai haƙuri a zo a wanke ɗan uwanmu mamaci, mu ɗauke shi mu yi masa sallah, bayan nan mai haƙuri duk abin da muke mu raka shi har makwancinsa, mai haƙuri mu tona masa rami mu ɗauke shi mu sa shi a cikin makabarta, mu ɗauko itatuwa mu ɗora masa da tukwane mu ɗora masa mu kwaba ƙasa mu lullube shi mu ɗebi bushasshiyar ƙasa mu zuba masa mu yi masa addu'a mu ce Allah ya gafarta masa, mu ba wa danginsa haƙuri da ƴaƴansa da iyalansa da abokanansa mu ce Allah ya bada haƙuri, Allah ya ji ƙan wane, Allah ya yafe masa. Daga nan shari'a ta ce kowa ya tafi inda zai je nema abincinsa. To inda za mu yi ƙoƙarin ɗabbaƙa wannan, to da mun hutar da kanmu. Magana ta gaskiya, zaman nan da ake yi a shimfiɗa taburmai da manya-manyan rumfuna ina faɗa ina maimaitawa, ba shari'a ne ta ce a yi ba, al'ada ce tsagwaranta ake yi. Ina fa duk da wasu suna ganin a akwai zumunci, akwai wasu malaman da suka ce a zauna dan a yi zumunci a karɓi taziya a yi wane ne a yi menene duk ana faɗa da sauransu, amma dai zance mafi inganci za mu zo mu karanta duk wani maganganun za mu faɗi malaman da suka faɗi haka, kuma haka bane a littattafan da aka faɗi haka. So ya kamata mu fahimci wannan, mu yi ƙoƙari mu gyara. To amma abin da ke damu shi ne yanzu wataƙila kai ka fahimta ka gane ka je makaranta, to za ka zo ka tarar da a gidanku akwai haɗaka da yawa. Babanka wataƙila bai fahimta ba, kakanka wataƙila bai gane ba, su suna nan sai an yi wannan. Babban yayanku a ɗirkime yake da bid'a, shi bai gane wannan bayani ba. To in ka zo ba kai saka hana ba, kana ganin mahaifinka zai mutu wallahi sai an yi masa bid'a, kuma kai ba kai saka hana ba. To wani lokacin ba ka da ƙarfi, kai da ka sanin ba ka da ƙarfin da kai saka hana. To case na biyu shi ne an zo an yi mutuwa misalin ka ce babanka ya mutu a cikin wannan yanayin da ake ciki, mahaifinka ya mutu, kai yanzu ka zo makaranta ka ji an faɗa cewa wannan zama ba shari'a ba ne, to yayanka, babban yayanka ya zo daga Lagos yana nan, wani yayanka yana Enugu shi ma ya taho ya baro aikinsa ya zo ya zauna, ga wani yayanka a Central Bank yake aiki shi ma ya haƙura ya zo ya zauna, ga yayanka mata duk sun baro gidajen mazajen sun taho duk an haɗu an yi shimfiɗu an zauna an miƙe ƙafa, kai kuma saboda kai ahlus sunna ne ka fahimta, to kuma ba a ganka a wurin ba, za ka daɗe ka ne musu wa'azi ba su fahimce ka ba, cewa za a yi a daman ai an faɗa ba sa son iyayensu, haka za su faɗa wallahi, ce daman ai ba sa son iyayensu, daman ba su damu da addinin iyayensu ba, gashi nan duk kowa da kowa yana nan, amma tun da wannan ɗan izala ne kaga bai zauna ba ya tafi, to kaga akwai wata mushkila, me ya jawo mana wannan, saboda yanda muka cakuɗa da al'amura iyaye da kakanni da dangi da ƴan uwa an saba, to abinda malami suke faɗa irin wannan shine ayi kokari dai a rage koya yake, in za a daina a daina gaba ɗaya, wannan shine yafi, idan kuma akwai fitina, akwai fitina, kun fahimci dai fitina ko, zai iya jawo fitina da rashin zaman lafiya a tsakanin dangi da ƴan uwa, to ayi kokari a kwantar da fitinar shi yafi alkhairi, ayi kokari kuma ayi musu bayani yaya gaskiya take, sai a takaice abu, idan an shimfiɗa tabarma kamar 15 sai ka lallaba ka sa almajirai su kwashe guda 8, kaga alƙalin ka rage yawan masu zaman aiki, kuma sai ka rinka bin mutane kana cewa jama'a mun sauƙaƙa muku, jama'a ku ta farkokin ku, mu dai da ya zama mana larura muna nan, amma ku ku tafiyar ku, haka ake yi da sauransu. Wata rana an yi mutuwa na ɗan uwa ne da ya shafe ni ne, saboda na san wani abun da aka zo makabarta, sai ne bayan mun binne mamaci, tunda mamacin ina da alaka da shi sosai, ɗan uwanmu ne, namu ne, iyayenmu ne, sai na ce jama'a assalamu alaikum, ce wa alaikum salam, ce to wannan abun da shari'a ta ce mu yi kenan, mun zo mun yi, dukkan ku nan ba wanda ya kai mu ƙauna wannan bawan Allah da ya rasu, amma dole mun haƙura mu muka sa shi a kabari muka binne shi, Allah ya yi muku albarka ya muku sakayya, Allah ya ba ku lada, kuma ga muna mu ne dangin mamaci, a zo a yi mana taziya, in an mana anan shi kenan ya wadatar, Allah ya saka da alkhairi, kuma mun yi izini kowa ya tafi sana'arsa, kowa ya tafi aikinsa, wasu da suka fahimta suka ce ka alhamdulillah, na ce an sauƙaƙa ba sai an je an zauna ba, saboda mun san uzurori na rayuwa da sauransu, wallahi malam wasu daga cikin ƴan uwan wanda fahimtar ba ta zo ɗaya ba, su suka goma gefe zafa mu zauna ko rabu da wannan yawa, ba wani wanda zai zo ya kawo mana wani tsari na daban da ba mu san shi ba, shi zai je abin sai je abin sa, amma mu muna nan, aka bi ana ta campaign da mutane, kuma he da aka zauna din dole sai da aka zauna, kaga dai wa'azi dai iyaka dai nayi ko ba haka bane ba, to ni kuma nima ne take waye, je in dawo in je in dawo, an zauna an gaisa an tafi in ƙara gaba, na rasa inda zan sa kaina, shi yasa nake ga muku akwai damuwa a wannan babin, amma dai mu yi ƙoƙari kowa ya san dabarar da zai yi a wajensa, amma mutumin da yake magidanci ne shine mai gida shine babba, ai yana da dama kawai ya mai ya ce a jama'a an sauka mutane kowa ya tafi yasa, wannan abu ne mai kyau. Mun ji magana ta farko ko, sai gabar magana ta 112, wa innamas sunnatu an yusna'a qariba'ul mayyiti wa jiranuhu li ahli al mayyiti ta'aman yushbi'uhum, abinda yazo a sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dangin mamaci da makotan mamacin ko makotan wanda aka yi wa mutuwa, su shirya abinci daga waje su rinka kawowa gidan da aka yi mutuwar, sunna idan an yi wa mutum mutuwa a dafo abinci daga waje a kawo a taimakawa wanda aka yi musu mutuwa, saboda hadisi Abdullahi dan Ja'far Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma ja'ana ayu Ja'far حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وأن أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وكذا الشافعي في الأم والدار قطني والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والسهاغ بن السكن أيضا كما في التلخيص، وهو عندي حديث حسن كما قال الترمذي، فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت أميس، وقد بينت ذلك في التعليقات الجياد، وقد أخرجه أسلم الواسطي أيضا في تاريخ واسط وفي إسناده جهالة. وقد كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وتقول إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حديث عبد الله بن جعفر يا زوجي ور يا عند لابارن mutuwar Ja'far yazo dan uwan Ali bin Abi Talib a gazzocin mota kenan aka ce an kashe shi. Mun karanta kissan nan a baya, labari yazo cewa an kashe shi. Sai manzo Allah ya ce wa mutane isna'u li ali Ja'far ta'aman, ku je ku yi abinci ku taimaka wa iyalan gidan Ja'far. Kaga wanda aka kashe din, wanda ya mutu, kaga iyalan gidan suna fama da damuwar mutuwa. Sai Annabi ya ce a yi musu abinci a kai musu, ba wai fa a zo a zauna a kofar gidansa ana jiran su daho su kawo a cinye ba. Sabani yanda yanzu mu muke yi, wani gida an yi mutuwa babu mun shinkafa, mutanen da suka taru ba adadi, ga lokaci yayi babu kuma abincin, dole wani aka samu ya taimaka ya je kawo buhun shinkafa aka farke shi take, ga mata ku da kokarin dafa abinci, take suka farke wannan aka juye rabin buhu tukunna a cikin bokiti da ƙwarya, rabin buhu aka gyara shinkafa na, wani ya je kawo kayan miya aka harada. Yanzu aka tashi tukwane aka dafa abincin nan, mutanen nan suna zaune a kofar gida aka kawo musu abincin nan, mutun da gidansa da komai alako abincin nan suka miƙe kafa suka ci ne, zafin mutuwar bai hana suka ci abincin ba. To gaskiya ne, idan suna zaune dan saboda ciwon abin nan mutuwa ne, ai ya kamata in an yi mutuwa kamar mutum ya ji ma abinci ma baya iya ci, suka gyare abincin har da neman ƙari. Aka juye wannan rabin buhun shinkafa aka gyare shi take, mata ma suka ɗebi nasu, mace ɗaya za ta tawaye ta ɗebo ‘ya’yanta hudu biyar, ai an yi mutuwa ba sabo abincin ranar sa a ranar a nan gidan za su ci. Hawa mala, wannan ba daidai ba ne. To ya dai sai dai su zauna, makotan sun kawo su haɗu su miƙe ƙafa kuma su ci, ya za ba a da buƙatar zaman nan. Kowa ya tafi gida a yi addu’a Allah abin da ake da buƙatar addu’a, kuma abin da ake a zaman na akram kallah a yi ta gulma a yi ta yi da mutane. Wani kuma ɗan boko ne baya iya zama haka, sai ya ce sai an kawo jarida, a jaridan nan zai buɗe ta kai ne na karanta jarida, ita za ta ɗauke masa kewa. Akwai wanda na ji ni a idona na gani kuma na ji ana ta kulle-kullen tun da ya zauna wayar da yake yi business suke ta kullawa a wurin shi, idan an zo ba da karɓar ta'ziyar ma sai dai haka yana waya. Yana waya, yana business ɗin sa a nan, ya yi ta kulle-kullen kasuwancinsa. Kaga da wannan da a sauƙaƙa masa ya tafi kasuwarsa kawai, ko ba gaba ne ba, amma dai a yi haƙuri, azabin ba daɗi ba ne da shi. A yi haƙuri, ya ce ku dafa abinci ku kai musu, saboda yau wani abu da zai shagaltar da su ya zo musu shi ne mai mutuwar babansu, mutuwar ɗan uwansu. Wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi, Tirmidhi ya ruwaito, Ibn Majah ya ruwaito, Shafi'i ya ruwaito cikin al-Umm, Imam Darqutni ya ruwaito, Hakim da Imam al-Baihaqi, Ahmad, kai wannan hadisi dan gatan hadisi ne. Duk waɗannan malamai sun ruwaito shi. Jama'a, sunna shine don Allah idan an yi mutuwa a makotan mu, don Allah mu dabbaka wannan abu, mu rinka dafa abinci muna aika musu. Mu taimaka musu. Akwai dadi matuƙa. Mutum an masa mutuwa kai masa wannan karamcin, a sayo buhunan shinkafa a kai musu, a taimaka musu, a ɗauki nauyinsu, saboda mai ɗaukar nauyin nasu ya mutu. Wataƙila akwai yara bila adadin kullum dattijan shi yake fita ya je bubbugo a nema musu na biredi da ɗan shan shayi da ɗan waye da wayewa da sauransu, to baya nan wannan dan abin da za ku tattara ku kai musu zai sa su dan samu relief kadan. To ku ba ku bayar ba, kun zo kun miƙe gafa a dahu ku kawo. Wallahi wani tsayawa yake bari sai mun yi magariba, mun ci na magariba ya tafi. Ai na ba ku labarin Allah mai mita mana ko? Wanda aka kawo zaman makoki ne ake zaman taziya na masu kuɗi ne. An sauke katan-katan na five alive, an yi wane ne, ana ta fito da abinci da naman kaza da waye da waye. Wani bawan Allah ya zo wucewa a anguwa, shi ya dauka biki ya kai kona abu, ana raba abinci kawai, shi ma sai fakin ya zauna. Aka hado masa ga robar five alive ko kwalinta, ga ruwa na roba, shi ma ga abinci mai kyau take away lafiyayye, ya zauna ya gyara shi tas da naman kazansa. Yana gamawa ya sha, ya goge bakin sa, yace wa makocinsa, Allah ya maimaita mana. To kaga matsala, kaga matsala, Allah ya maimaita mana kenan. Wato shi ya dauka abun alheri ne aka yi, to ba za mu ce sharri ba. Shine wannan na gefen nasa yake tace, amma kai ba ka da kirki wallahi. Ai mutuwar ka ce Allah ya maimaita. To wannan shi ka a matsayin sa na talaka, in dai mutuwa ma za ta zo da irin wannan abun, ai ba laifi. To kaga dai in dai bata shafe ka ba, gaskiya ne. To kaga da ba a yi wannan abun ba, da bai ce haka ba. So da Allah ya kamata mu taimaka wa gidajen da aka yi musu mutuwa, musamman gidajen talakawa miskinai wanda yau su aka fi kauracewa. Idan kana so ka ga wulakanci a wajen al'umma da kake tare da su, malam, in dai ba wurin da ake zumunci sosai, cikin gari dai haka. Cikin gari gaskiya akwai, ana kula da wannan. Galiban al'amura na cikin gari, Allah ya saka musu alkhairi, za ka ga ana lura da zumunci. In mutuwa aka yi ko mutum talaka ne, za ka ga an haɗu masa, an yi masa komai da sauransu. Amma irin unguwannin nan bariki bariki din nan, mutum tsautsayi ya je jefa shi yana talaka, ya faɗa unguwar masu kuɗi, mutuwa ta zo masa ko wayarsa ko matarsa, za ka gane kuranka. Akwai wanda za ka ga babu kowa a ƙofar gidan, in ya ci sa'a wani ya zo wucewa, an gani an zo an yi musu wato sallar gawa, to shikenan, ba wanda zai zo, kowa harkarsa yake tafiya. Amma in na mai hali ne, mun sha faɗa muna maimaita, in mai hali ne ya mutu, ko gidan mai hali ne aka yi masa mutuwa, ko mai mulki, ko mai sarauta, ko mai kwabbai, ko mai ƴan daloli a hannunsa, ko mai manya-manyan shaguna, to cika ake. Ka ga motoci ne, ko ba ka bane ba, ka ga motoci, ka ga manya-manyan mutane, ka ga mutanen unguwa, har wanda ba a gayyato su ba, almajirai ma sun fi haduwa a wurin, saboda suna tsammanin me za su dan samu. Amma talaka idan aka yi masa mutuwa, to ranar yake ganin tasko, ana gama za a ce to Allah ba da haƙuri, ko Allah ba da haƙuri, wannan masu mutunci kenan. Wani ma wallahi direban su zai turo maka taziya, bai da lokacin ka, bai zai zo ba, wannan iya maka mutunci kenan. Direban su zai turo maka taziya, je ka ce muna gaishe su, Allah ba da haƙuri. Talauci mutum ne baki mai gizo, da toro, da tozo, da annakiya. Wai talauci wai bai da kyan gani, mummunan abu ne, ba a san sa. To sai a haƙuri, a kyautata wa kowa, da mai hali da mara hali, kuma ko masu hali, masu mulki, masu sarauta, masu abin hannu, ko shiwa gabanni. Ku yi ƙoƙarin ku karye wannan ka'idar da ake yi. Daurin aure naku sai an fi cika, to kuɗin a rinƙa ganin ku ana talakawa kuna cika. Mutuwa ta ku sai an fi cika, ku nuna wa mutane a na talakawa masu ma mutane a rinƙa zuwa. Makabartu idan an je binne ɗan uwanku sai an fi haɗuwa, amma na miskini ba a zuwa. Ku yi ƙoƙari a rinƙa ganinku, don ganinku yakan sa wani ko ba komai ma sai ya je. Yanzu wani in ya ji an ce ai gwamna zai je ta'ziya, ko gwamna zai je jana'iza, to ko ba a gayyace shi ba jana'izar sai ya je. Kuma kawai ya ma dai duk yanda za a yi nema dai gwamna da ya ga shi ma ya je wurin. Idan an ce wani babban alhaji zai ce, to ko ba a gayyace shi ba sai ya je. To mu yi ƙoƙari mu kyautata wa junanmu, kada talauci ya sa mu ƙi 'yan uwanmu, kada rashin abin hannu ya sa mu ƙi mu taimaka wa 'yan uwanmu akan abin da ya zama wajibi mu taimaka musu. Harkar jana'iza, harkar taziya, babu bambanci tsakanin mai hali da mara hali. Duk da cewa za a iya cewa mai hali ko mai sarauta ya fi jama'a da yawa, ko yake da alaƙoƙi da yawa, saboda yana da harkar kasuwanci, yana da yara da yawa, yana da waɗanda yake bawa da yawa, kai kuma talaka baka bawa kowa sai dai a baka. To wataƙila ko shi ne sababin, Allahu a'lamu. So wannan hadisi dai ingantacce ne, sahihul isnad, haka Imam al-Hakim ya faɗa, Imam al-Zahabi ya masa muwafaqa, Ibn al-Sakani ya inganta wannan kamar yadda a cikin talkhis, kuma Al-Albani yace wa huwa indi hadisun hasan, a wuri na hadisi ne ma ingantacce kamar yadda Tirmidhi ya faɗa haka rahimahullahu ta'ala. Dan hadisin yana da shaida daga riwayar Asma binti Umais, yace ya bayyana wannan a cikin littafin At-Ta'liqatul Jiyad, yace Aslamul Wasiti ya faɗa wannan hadisin a cikin Tarikh Wasit. Sannan amma a cikin nasa din akwai jahala a isnadin, amma a wani isnadin yazo da inganci. To akwai wani abun da Nana Aisha take na aikata wannan abun da tabbatar da shi. Allah ya ji kan Nana Aisha. A matsayin ta na matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta kasance tana yin gumba. Wa kad kanat Aisha ta'muru bitalbin lil marid. Tana yin umarni ayi gumba. An san gumba ko? Da tijo kai ka tama ai ka san gumba ni da man da wadannan yan uwan da wadanke yan matasa yanzu na zan tambaye wani, wallahi bai zai iya bayani ba, ko in tambaya in daga wannan tambaya kai ka san gumba menene ya ake yi? Gero ake dakawa da suga ko? To alhamdulillah na ci sa ake na dan ku fitar da ku ne, kar a ce ba ku sani, wani tabbai wanda ya sani. Wato da ana yi gaskiya lokacin ana zumunci, barin fada dan iya zama abin nan, ni dai na zumunci ci shi muna yara oba, yana da dadi. Gero ne ake samu sai a daka geran, amma ba daka shi ake gaba ɗaya can yayi laushi ya zama gari ba, a faffasa shi a daddaka shi a barza shi. Idan an barza shi din sai a zuba suga, idan aka zuba suba sai a sa ɗan ruwa, ɗan ruwa haka, sai a kwaba a kwaba, ai ba magana, akwai zaki akwai daɗi. To Nana Aisha idan mutum bai da lafiya, idan za ta je gaishe shi sai ta sa ayi wannan talbina ake ce da shi gumba, haka man Jafar muna karatu a kan dana idan fassara mu ne ce gumba. Allah ya ji kansa rahama. Walil mahzuni ala alhaliki, wanda yake damuwa yake cikin bakin ciki da damuwa akan dan uwansa da ya mutu, almahzun ala alhalik, dan uwansa ya mutu yana cikin damuwa, sai Nana Aisha ta sa ai masa gumba mai yawa sai akai mashi, saboda in ya dan murza yana sawa a bakin nan zai dan ji dadi, duk ayin abu mai daɗin kasance ka dan ji farin ciki ko ya yake. Shi yasa in aka ce yana daga cikin abin da malamai suka ce in an yi azumi an sha wahala azumi za a yi buɗe baki, to a dan nemo wani abu mai dan zaki. Shi yasa shari'a ta ce a rinka cin dibino, saboda dibino yana da zaki, yana da daɗi, kuma yana da amfani bayan ishi ruwa a sha shi a ci shi. To Nana Aisha sai ta sa a yi wannan gumbar a aika, kaga kenan ta yi aiki da abin da Annabi ya faɗa isna'u li ali ja'farin ta'aman. To duk wani abu na marmari sai a yi kokari sai a kai, kamar misalin idan yamma ta yi sai a je a siyo musu kaji gidan mamata kenan, kaji masu yawa, soyayyu gasassun kaji na bakin titin na wanda ake musu haka, to sai a yi da yawa ku aika gidan ku gani za su ci ko ba za su ci ba, ko mutum uku ne suka mutu a gidan nan sai sun cinye kajin nan tas. Ita kaza an ce tana da wani sirri, duk bakin ciki duk bacin rai in an kawo ta da wahala a tsallake ta ba ci ba, haka aka ce wai sirrin kaza. To Allah ya azurta mu da kaji. Yace tace naji manzon Allah yana cewa inna talbinata tajummu fuad almarid, lallai wannan gumba tana ainihin bada hutu, shine tajummu, tana bada hutu ga zuciyar marar lafiya. Gumba tana sa hutu ga zuciyar marar lafiya. Sannan kuma wa tuzhibu bi ba'dil huzni, wannan gumba tana tafiyar da wani bangare na bacin rai da damuwa. Duk wanda yake cikin fushi da ko wannan gumban ka bashi da gani sai an samu sassauci, inji Annabi alayhi salatu wassalam. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi da Imam Muslim da Imam al-Baihaqi da Imam Ahmad. Imam Shafi'i ya faɗa a cikin littafin al-Ummu, wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhawil qarabati an ya'malu li ahli al-mayyit fi yawmin fi yawmi yamutu wa laylatihi ta'aman yushbihuhum. Imam Shafi'i yake cewa ni naso ga dangin ko makotan mamaci da kuma dhawil qaraba, yan kusa, su yi kokari su yi abinci su aika gidan mutuwar ranar da aka yi mutuwan, da daren da aka yi mutuwan, su yi musu ta'aman yushbi'uhum, abincin da zai kosar da su, ba sai sun ɗora tukunya ba. Mala akwai zafi kwarai da gaske da ba daɗi a ce an yi mutuwa kuma a je a ɗora tukunya. An yi mutuwa a zo ana wankin shinkafa, an yi mutuwa a zo ana yanka tattasai da tumatir, an yi mutuwa a ɗauko nama ana ci. Ɗan uwanku ya mutu, babanku ya mutu, kuna yanka nama za ku ci nama? Ba daɗi. Ba fa ce akai haram bane, amma sai a ga yanzu wani shi fa muna tare da shi, yau ya bar gidan nan yana kabari yana kwance, har muna da kwanciyar hankalin da zamu zo mu gyara kayan miya, mu saka nama a miya, mu yi abinci mai daɗi, mu zauna mu ci, mu gyatsa, mu ce alhamdulillah, mu sha ruwa. To wannan abun damuwar ita ce za ta ɗauki hankalinsu ta hana su yin wannan abun. Shine aka ce a dafo abincin a kawo musu, zafin yunwa ya sa su ci abincin. Wannan sunna tana da kyau matuƙa. Imam Shafi'i yake cewa fa inna zalika sunna, saboda haka din sunna ne. To ahlus sunna kuma ya kamata ya kokari ya bi sunna, ya aikata sunna. Wa zikrun karim, kuma ambato ne mai girman gaske, bara a manta da shi ba. Duk wanda aka yi masa mutuwa, makocinsa ya aiko mai abinci, wallahi ba zai manta da shi ba. Zai ce wani masoyina ne, wani yana kaunata, lokacin da babana ya mutu ita kawo abinci gidan nan. Zikrun karim wa huwa min fi'l ahli al-khair qablana wa ba'dana, yace kuma wannan dafa abinci a rinka aikawa gidan mamata aiki ne na mutane masu alkhairi wadanda suke kafin mu da bayan mu. Sannan sai ya kawo wannan hadisi da muka faɗa na Abdullahi dan Jabir, abu na 10113, wa yustahabbu masu ra'as al-yatim wa ikramuhu, li hadisi Abdullahi bin Jafar radiyallahu anhu qal, ansu a rinka shafar kan maraya wanda uban shi ya mutu yana yaro bai balaga ba, shine maraya. Al-yatimu a shari'a yaro karami da babansa ya mutu bai balaga ba, amma matukar ya balaga to ba maraya bane. Kada wani yazo katan mutun kaya guda da shi ya rinka cewa shi maraya ne. Kaga a kasuwa mutun yazo lafkeke kaya maganin faskare, yazo yana zaga ana jama'a ni maraya ne, ku taimaka min da sadaka, bani da uwa bani da uba, maraya maraya maraya, kana wannan girman maraya, yaro karami shine maraya, babu maraya bayan balaga. Ko mutum kaga yayi aure da komai sai ya ce wallahi ni marayan Allah ne, maraya kai aure? To maraya shine yaro karami, yaro karami kafin mahaifiyarsa, ai kafin wannan wanda baban shi mutu, kuma banda wanda mahaifiyarsa mata mutu. Mutuwar mahaifiya ba maraici bane a shari'a, sai dai a al'ada maraici ne, ko ba haka bane ba? Yawwa. To wannan kenan. To kullun ka hadu da maraya, ka dauki hannunka ka shafa kansa, wannan sunna ne. Shafa kan yaro, kana taba kanshi kana shafawa, kuma ka girmama shi, ko da ka girme shi ka girmama shi, saboda annabi ya ce ana wa kafilu yatim ka hatini fil janna, da ni da mai daukan nauyin maraya kamar haka ne aljanna. Manzo Allah ya nuna hannun shi tsakanin ainihin wato wannan yatsa ta tsakiya da manuniya. Duk wanda yake taimakawa maraya annan tare shi. To yanzu kuma cinye musu ake yi, yanzu nema ake a samu dama marayu masu hali a cinye kudin nasu. Babban yaya ya cinye, babban su ya cinye, duk akwai wannan cases din. Dan uwan baban su ya cinye. Sai yake cewa laura aituni wa kusam wa Ubaydullah ibn Abbas wa nahnu sibyanun nal'abu, yace ina ma da naga kaina, yana ba da labari ne ka tuna lokacin da ni Abdullahi dan Ja'far kenan yake faɗa, da ni da Kusam da Abdullahi Ubaydullah ibn Abbas muna yara kanana muna wasa. Idmarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dabbatin, sai ga manzo Allah ya zo wucewa akan wata dabba yana kan abun hawa. Faqala irfa'u hada ilayya, sai manzo Allah yana kan abun hawan, malam dubu kyautata maraya yana kan abun hawan. Annabi ya nuna yaro shi Abdullahi dan Ja'far din, sai yake cewa ku dago mun wannan yaron, ku dago mun shi, ku dago mun shi. Qala fahamalani amamahu, sai aka dauke ni aka mika masa ni a gaban shi. Wa qala li Kusam irfa'u hada ilayya, sai annabi ya dada nuna ɗaya marayan Kusam, sai ya ce ku dago mun wannan yaron shi ma, ku dada dauko mun shi. Fahamalahu wara'ahu, sai ya dauko shi ya doro shi, aka miko masa shi ta baya. Abdullahi dan Ja'far a gaban shi akan abun hawa, Kusam kuma a bayan shi akan abun hawa. Allahu Akbar. Yake cewa wa kana Ubaydullah ahabba ila Abbas min Qusam. Ashe a cikin ƴaƴan Abbas din Ubaydullah ya fi soyuwa sama da Qusam. Famastahaya minhu ammuhu an hamala Qusaman wa tarakahu. Amma babban shi bai ji kunya ba, ya baro wanda aka fi so din, ya dauko ainihin wato Qusam, ya bar shi wanda aka fi so wa tarakahu. Kala yace, to ga muhallin shahid abin da muke so mu kai gare shi. Summa masaha ala ra'si thalathan, sai annabi ya sa hannunsa ya ainihin wato shafa kaina, ya shafa kaina, ya shafa kaina sau uku. Wa qala kullama masaha, duk lokacin da ya shafa kaina sai ya ce Allahumma akhluf ja'faran fi waladihi, ya Allah ka maye wa Ja'far, ya Allah ka maye wa Ja'far fi waladihi, akan ainihin wato ɗansa, ma'ana ka sa ƴaƴansa su maye abin da ya tafi ya bari. قال قلت لي عبد الله ما فعل قسم سيتي سينيتي عبد الله مي روايه يا اكيد قسم اي يا قسم يا كسانشي كاي ا رايوسا قال استشهد اي يا شهاده يا متو شهاده شي ما الله يا داتر دشي قال قلت الله اعلم ورسوله بالخير كاي الله ده منزنسا سوسك بكوا سنن الخير قال اجل سيتي غري هكني أخرجه أحمد والسياق له والحاكم والبيهقي وإسناده حسن وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي وأن حديث شماء لم تتشيني سواء ننقر إمام الألباني الله مسرعه يعرف من باب النندك مغنى أكن تأزيا دعينهم واتوانا حديثي نهو كنشن تيما كاو مرايا دكو مشابا كام مرايا وانا سنن ما جماعة يوانشي أنكورة تيما تباعا ينتا يوانشي يا كما تأيدنك غيارو دبابنشي يمتو to ka dauki hannunka ka shafa kansa kai masa addu'a, wannan karantarwar annabi ne, kuma wannan yaro ba zai manta da kai ba. Kuma ya kamata ku sani cewa mutuwar uba fa ba ta da dadi, kamar yadda mutuwar uwan ma ba ta da dadi, amma mutuwar uba karya gadan baya ne, musamman yaro karami da bai girma ya amfana da mahaifin shi ba, yana cikin yarintarsa, yana son uban, uban yana shin shi, Allah ya dauke shi. Ai yaron ya cancanta a taimaka masa, ba dadi, ba dadi. Ta wani yaro ana nunawa a wasu abu ne, ko ina wani gari ne aka yi, wasu marasa tsoron Allah suka je suka kwakwale masa idansa, dan ce a Zaria ne wai, aka je aka kwakwale idan da auduga da komai, suka bude idan, suka cire idan, suka zare, suka kwayayyakin idan gaba daya, ga abun ya zo, ga jini a jikin yaro karami. Ina jin yaron bai shekara 9 ko 10 ba, shekara 4, to kaji shekara 4 aka ramu kallon, kaji wata masifa kuma kwakwale idan yara, suka kwakwale yaron yana kuka cewa yake a bude mai idan sai gama masa. Wallahi da naga wannan abun sai da nayi kwalla malam, babu dadi. Ku bude mai ido na an gama mana, shi ya dauka rufe mai ido akai, bai san cewa har abada shi da ido ya gama ba. Amma muhallu shahid ya kai dan uwana, sai ya ce mama sai yake san gani, a bude mai ido ya gama mashi. Kuma wani abu da yake faruwa a rayuwa, idan bala'i ya samu yaro ko yaya, wanda farko wanda yake nema ubansa ko uwarsa, haka sunnar rayuwar take, farko ko wani abu ne ya faru yana tashi kana sakin sa, sai tafi wajen uwarsa ko tafi wajen ubanshi. To shi yasa aka ce ku tausaya wa maraya. To ga wasu kuma su kuma nema suke su hallaka mutane irin wannan. A satin da ya wuce mun fara magana akan ina ya kamata a yi wa mutum ta'ziya, mun yi bayani inda ya fi dacewa, malamai sun ba da shawara a ko ina za a yi wa mutum ta'ziya, ko a makabarta idan an binne mamaci a mai ta'ziya a yi tafiya, ko a je in an same shi a gida bai fita ba a yi masa ta'ziya, ko a je kasuwarsa a yi masa ta'ziya. To akwai abubuwan da ba a so a yi a ta'ziya, su ne yau muka karanta. To shine za mu kawo hujjojinsu a gurguje. Daga cikin abinda malamai suka hana, aljulusu li ta'ziyati, zama dirshan dan karban ta'ziya, wannan bai da kyau. Malamai sun yi sabani akan wannan. Na farko dai sun ce bai halatta ba a je a yi wa mutum ta'ziya a duk inda yake, shine yafi dacewa. Amma a zaunar da mutum ko ya zauna a gida yana karban ta'ziya, yana daddada damuwa da bacin rai. Suka ce ma amrun muhdathun wa bid'atun, abu ne wanda yake bid'a ne kuma bai kamata ba. Abin da yafi dacewa kowa ya tafi inda ya kamata ya tafi wajen sanarsa kamar yadda muka yi bayani. Ibn Abidin yana faɗa, yace shin yaya maganar to wanda basu zauna a gida din ba suka tafi masallaci, kamar mutum bai zauna a kofar gida ba amma sai ya je masallaci yana ta karatun Alkur'ani, sai yace to ko wanda ya tafi masallaci ma ya je yana karatun Alkur'ani, dan in an zo ta'ziyar ya ajiye karatun Qur'ani ya karba, shi ma din bid'a ne, dan ba karatun Qur'ani ya nufata ba, yana dauke kewa ne da karatun Qur'ani amma zaman na ta'ziyar ce. To da zaka je masallaci ka zauna ma dan ka karanta Qur'ani ka rubuta ta'ziyar, shi ma suka ce bai ainihin wato halatta ba, shi ma shari'a ba ta yadda ba. A mazhabin zahiriya a su ma sun tafi akan cewa rashin halaccin wannan zama dan karban ta'ziyar, suka ce ma li'annahu amalu ahli al-jahiliyya, suka ce aikin yan jahiliya ne lokacin da babu shari'a, al'ada su ne, su suke haka. Yace wa qad nuhiya anhu, yace abinda ake yi, wa ma yusna'u fi biladil ajami min furush al-basṭ wal qiyam ala qawari' at-tariq min aqbah al-qaba'ih, abinda ake a wasu garuruka aje ai ta shimfuda, manyan shimfuda, sannan kuma akwai wanda suke tsayawa a bakin hanya suna tsayawa suna ta karban ta'ziya, shi ma yana cikin munanan abubuwa. Imam Shafi'i shi ma ya faɗa kamar yadda muka faɗa, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma ya faɗa cewa lam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam yajma' lil aza, baya cikin shiriyar Annabi a zauna a zaman karban ta'ziya, ko wayi qura'u lahu al-Qur'an, ko azo ai ta karanta mamaci Qur'ani. Ka san akwai wanda an yi mutuwa sai a ce aje ai mai sauka, kamar idan akwai wani yayansa mai kuɗi ko abin da sai ya bada ga 100 aje a rabawa gardawa, a mai sauka 500, sauka 500, akwai wanda aka mai sauka Qur'ani miliyan 1 ma, saboda yana da 'yan uwa masu kuɗi, wallahi ba za ta masa amfani ba. Sai ka ga mutumin da aka sa a yi masa saukan lokacin da yake rayu baya karanta Qur'ani, lokacin da yake rayu baya da masallacin da yake zuwa yana sallar jami'i, lokacin da yake rayu baya da inda yake zuwa ana koya mai Qur'ani, ba Qur'ani bane harkarsa, motarsa a cike take da kada-kada da wake-wake, amma saboda yana da 'yan uwa masu son sa suna da kuɗi, sai a sa wai a mai saukan Qur'ani wai guda 1000 ko guda 500 ko na ba zai masa komai ba. Yawa, in kana so Qur'ani ya maka amfani karanta shi nan kana laye akramkallah, wannan shine gaskiyar magana. Yace kullu hadha bid'atun hadithatun wa tu makruhatun, bid'a ce girgirarriya. Haka Imam An-Nawawi shima yayi wannan bayani. So yan uwana, ya kamata mu sani cewa wannan zama na karban ta'ziya ba a ce a yi shi ba, al'ada ce ta mu ta Fulani Hausawa, amma abinda shari'a ta bada dama a ko'ina za a yi mutum ta'ziya. Idan wani ya zo aka yi masa mutuwa yake shimfiɗa gaburma, kar ku zage shi. Idan wani ya zo ya ce na yafe muku ba sai kun zauna ba, na tafi harka ta kasuwa kwa same ni a can kuma ta'ziya, kar a ce bai damu da iyayensa ba ko mahaifansa, shi ne daidai abinda ya yi. Idan kuma wani aka yi mutuwa a makota ya ƙi ya zauna a wannan, ya tafi harkar sa, ya tafi wurin aikin sa, kar ku zage shi, ku zo ku ce wannan bai damu da makotaka ba, bai da mutunci. Idan kun yi haka, ku ne kuka yi rashin kirki kuma kuka saba shari'a. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakin Allah ne, kuma wanda ya kula da shi Allah zai kula da shi shi ma. So a taimaka saboda Allah. Akwai yan mace-mace da aka yi, wannan dan uwa ke cewa da Allah mallam ina so a taimaka a yi wa mahaifina addu'a, Allah ya yi masa rasuwa, Allah ya yafe masa, Allah ji kansa da rahama. Wannan ma ya aiko ya ce mahaifin ɗalibinka Allah ya yi masa rasuwa yau kwana uku, kwana uku kenan, shi na ake so shi ma a taimaka masa da addu'a, Allah ya gafarta masa. Dukansu muna musu addu'a, Allah ya ji kansu, Allah ya yafe musu, Allah kuma ya ji kan mamatanmu gabaki daya. Sai wannan ta ce ko yake cewa me ya kamata ya yi, ko me take cewa me ya kamata ya yi wa mamaci mahaifinta mamaci da ya mutu a matsayinta na mace, sannan ko kuma mahaifiyar mutum mace ta mutu, me ya kamata ya mata, ko me ya kamata ya mata? Idan mutum ya yi zikiri, Allah zai kai ladan zikirin ga mahaifinsa, ko iyayensa, a'a. Na farko dai akwai sadaka jariya ga wanda ubansa ya rasu ko mahaifinsa ta rasu, yana da dama ya sa a gina masa masallaci ko makaranta ta islamiyya, ko ya sai tabarmai in ba ya da hali a masallatai ya kawo sai a rinka sallah akai, ko carpet ko fentin masallaci, ko a taimaka wa marayu a biya musu kudin makaranta. Duk wannan sadaka ne jariya, ko a tona rijiya, ko a gyara hanya, ko a yashe kwata da dan abin da mamaci, ko da wato da dan abin da shi dan mamacin zai iya yi na neman Allah ya kai masa lada, duk ana yi. Amma mutum baya zama yayi ta zikiri ya ce wai Allah ya kai wa baban sa ladan, ba a yi. Kamar yadda baraka je kai ta sallah kace Allah ya kai wa baban ka ladan ba, wannan ba a yi, kuma an yi ma ba zai kai ba. Haka malamai suka fada, Allah musu rahama. Wannan yace Allah ya kara lafiya mallan ina mutum, idan mutum yana azumin bakance sai ya manta sai ya sharuwa, ya azumin sa yana nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, man nasiya fa akala aw shariba, wanda ya manta ya ci ko ya sha alhali yana azumi, wa huwa sa'imun falyutimma sawmahu, ya ci gaba da azumin sa, fa inna ma atamahu Allahu saqa, Allah ne ya ciyar da shi, Allah ne ya shayar da shi, so azumin sa bai kare ba. Wannan yake cewa da Allah malam menene hakikanin fassarar wannan aya din, da Allah ya ce a cikin suratul najm, fa kana qaba qausaini aw ajna fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al fuadu ma ra'a. Kamar yadda a cikin tafsirin Ibn Kathir da sauran tafsirai na Imam al-Baghawi da sauran malamai sun yi bayani cewa abinda ake nufi, wato Jibrilu shi ake nufi, shine ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, thumma dana fatadalla, ya matso annabi fatadalla ai fa nazala, fa kana qaba qausaini aw adna, duka tsakanin su bai fi tsakanin baka guda biyu ba, ko kuma ma kasa da baka guda biyu. Ma'ana Jibrilu ne ya kusanci annabi, manzon Allah ya ga Jibrilu. Ya zo a riwaya annabi alaihi salatu wassalam ya ga mala'ika Jibrilu sau biyu a halittarsa, yana mala'ika Jibrilu, ya ce na gan shi yana da fuffuke 600 walahu 600 junah, ya ce kowane fuffuke guda ɗaya idan ya buɗe shi haka to sai ya rufe sasanni gaba ɗaya saboda girman shi. To anan gurin haka Abdullahi dan Abbas ya fassara, Abdullahi dan Mas'ud an tambaye shi fassara wannan ayar, haka ya fada. Ina fata ana fahimta. To amma an samu wasu da suke fassarawa cewa manzon Allah ne ya ga Allah, ko ya kusanci Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wanda wannan kuma da yawan malamai suka ce a Jibrilu ne ake magana da shi da manzon Allah, ba wai Allah da manzon Allah ake nufi ba. Amma sai a koma cikin littafin tafsiri, haka malaman tafsiri suka faɗa, Allah ya musu rahama. Malam, menene hukuncin mai dukan matarsa? Bai kyauta ba, ya haƙuri ya daina dukan matarsa. Manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi ingantacce, laysa ulaika bi khiyarikum, an kawo ƙarar masu dukan mata a zamanin annabi, lokacin da Allah ya saukar da ayan nan ta cikin suratul nisa'i, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyan kabira. Wadanda kuke jin wato kuka ga suna kangare muku, matan da suke kangarewa, to ku yi musu wazi. Annabi ya ce ku yi musu wazi, fa'idhuhunna, idan kuka yi musu wa'azi kuka hada su da Allah ba su yi ba, wahjuruhunna, ku kaurace musu a shimfiɗa. Idan aka yi haka din ba su yi ba, wadribuhunna, to ku dake su dukan. Sai annabi ya fassara, darban ghayra mubarrajin, ba duka mai fasa jiki ba, ba duka mai raunanawa ba, ba duka mai karya kashi ba, ba duka wanda zai ji mata ciwo ba, dan duka daidai gwargwado haka. Amma sai an bude nan matakan, ka ja mata aya, ka ja mata hadisi, ka hada ta da Allah, kai mata wa'azi, idan ta ki ka kaurace mata, ka rabu da ita, ba laifi ka ki cin abincinta. Idan hakan din bai yi wai ce ta wadribu hunna, to annabi ya fassara wani irin duka ne. To kawai sai suka je suka yi ta dukan mata, duka da mace ta yi abu sai ya rufa ta ta bata kashi shine mata suka kawo kara gurin Annabi Alaihi Sallatu Wassalam ya Rasulullahi ana dukan mu da yawa sai manzo Allah ya tara su yace to kun ga masu dukan matan su laysa ulaika bi khiyarikum wadannan ba zababbu bane a cikin ku ba mutane ne zababbu masu dukan matan su ba idan ka dake matar wani in ka dake matarka sai an dake yarka insha Allah sai wani ya tuku ya ta hada ki ya mata shegen duka ko kana raye ko baka raye shi yasa duk abin da wani zai yi wa mai matarsa yana ganin cewa ai ya more ko dan tana karkashin sa ko na abu to ka tuna kai kuma naka yayan wallahi daga cikin abin da Allah ya baya barin sa tun a duniya yake daukan mataki akai shine wulakanta mace ai kware da gaske duk wanda aka bashi mace da sunan aure aka bashi ita ya kawo ta gidansa saboda yana da wata dama ko dukiya ko kudi ko wadata ko wani abu makamancin wannan ko mulki ko sarauta ya ci gaba da wulakanta matan mutane in Allah ya so ya yadda sai an yi wa ƴaƴansa idan ma ba yadda ƴa mace to Allah zai jarrabe shi dan sa namiji yayi aure matarsa ta rinka bashi gashi ta rinka wulakanta shi babu mazan da matan suke dukan su ne babu duka kaga mutum yayi kwalliya yayi ado ya sau mota mai tsada da gola da kari da riga da komai amma in yaje gida matar sai ta mangare shi kuma ta dake shi ta dake banza ta dake iska ba abin da zai yi kika dake ni sai an dake ka karki kara kau tare da kara to wallahi zaki gani ni zaka ce zaka gani ta dan make shi yace to shikenan wannan shine na karshe tare da afka masa takalmi iskiri ba Allah to Allah kiyaye mu ku daina dukan matan ku bai da kyau ba abu ne mai kyau ba ai musu wa'azi ai musu fadakarwa ko ba ka bane in ku an zo dukan to kar ai duka mai barna ta jiki malam Allah ya kara maka karfin imani amin amin malam dan Allah wai wankan juma'a ba wajibi bane a wajibi ne wala hadisi ya zo suna nan cikin bulugul marami zance mafi inganci wankan juma'a wajibi ne haka malamai suka faɗa haka annabi ya faɗa cikin hadisi wajibun ala kulli mutalib wankan juma'a dole ne ga duk wanda yake baligi juma'a dai ta Allah kam ya kamata mutum ya je dan watsa ruwa ko yayi sayyidina umar ibn al-khattab wata rana yana yin hudubar juma'a sai ga usman bin affan ya zo a makari da ya zo a makari sai umar sai ya tsaye da hudubar ce ya akai haka a matsayinka na Usman ka zo a makare baka zo masallaci da wuri ba ana hudu ba sai sayyidina Usman yace ya khalifata rasulullah ka san suna girmama juna yace ya halifan annabi ai mun afuwa ce wallahi daga wuri kaza nake ko wanka ma ban yi ba sai ce a baka yi wanka ba kuma bayan makara ga rashin wanka Umar ya ta fada suka ce inda ba dan wajibi bane da Umar bai zai masa fada ba ko haka bane to wasu kuma malaman masu ka san malamin fikihu akwai fasaha sai suka ce to ai wannan ma hujja ne na cewa wankan juma'a amma ba dole bane suka ce inda dole ne me yasa Usman ya baro gida da yi wankan ba ko ba ka bane ba suka ce kuma inda dole ne ai da Umar ya san shi ya koma ya je ya wankan to amma su ma akwai ansa sai suka ce sai wanda suka ce dole ne suka ce sai wanda suka ce eh dole ne suka ce eh dole ne amma wata dole ta fi dole zai je wanka ne ya rasa juma'ar dan kokarin yin wanka ya rasa sallar juma'a kaga shi yasa ya bar wankan ya zo dan ya samu juma'ar ai kaga juma'ar ta fi karfi to su ma wadancan suka ce a to ai ba laifi bane dan ya je wankan ya rasa juma'ar idan mutum ya zo yin alwala ta dalilin yin alwala ya rasa jam'i ya yi laifi to kar mu ja da yawa matsala ce ta sabanin malamai ko ba ga bane ba amma dai yana da kyau ai wanka idan za a zo juma'a kawai dalilin wankan juma'a din a lokacin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fanka ba AC ba waye kuma kayan su fatu ne fata suke sawa to sai annabi ya wajabta wankan juma'a saboda idan sun zo sun hada a masallaci malam ana huduban nan fata ta hadu da fata ga gumi sai ka ji masallacin yana dagawa yana bugawa annabi ya ce kai daga yau duk wanda zai zo masallaci sai yayi wanka kaga ya zama me dole ne kenan to wannan shine hujjar da aka ce dole ne, ko da yake mu din ba fatu muke sawa ba, amma dai akwai abubuwan da sun yi kama da fatun a jikinmu. Waɗannan suka ce mu ɗalibai ne daga Aminu College of Islamic and Legal Studies Kano. To Allah suka faɗi Department of Social and Islamic Studies muna buƙatar a taimaka mana da addu'a, za mu fara jarrabawan ƙarshe gobe ta NCE 3 kenan. Allah ya ba ku nasara, Allah ya idatar da ku, Allah ya taimaka. Wannan ce malam, Allah ya ƙara maka imani. Ce malam, wato ni fa gaskiya ina zuwa wani ƙauye, ina yin wata da watanni a wannan ƙauye, amma matsalar wannan ƙauye shine su kullun ba sa yin sallah sai bayan ƙarfe 2. Ni kuma gaskiya duk lokacin da naje ƙarfe 1 tayi zan yi sallah, ni ɗaya. To malam yaya batun sallah na yake? To gaskiya kaga tunda ka je gurin mutanen nan kuma babu inda ake yin sallah ƙarfe 1. Akwai kuma jami'i. Ƙarfe 2 an yi sallah din, ba wai sallar ta fita bane, lokacin ta bai baya fita bane. Sai dai an dan sauka da yawa. Amma a cikin lokaci aka yi. To da kai ta hasarar jami'i kullun kana yi kai ɗaya ƙarfe 1. To gwanda kai haƙuri ka rinka yin ƙarfe 2 din a cikin jami'i har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai hore maka ka samu wani dan uwa da za ku rinka yin jami'i da shi a ƙarfe 1. Amma ya kamata mutane su sani azhar din nan fa tana shiga fa tun ƙarfe 12 da rabi, 12 da 25, wani lokacin 12 da 20 azhar ta shiga. To ina malifi an yi ta ɗaya, an yi ta ɗaya da kwata ɗaya da rabi, amma an bata sai 2 ko bayan 2 ma, wani masallacin ƙarfe 2 zaka ji suna kiran sallah sai 2 da kwata ake tayarwa, an ajiye wai kullun azhar sai ƙarfe 2 haba. Dinkirin yayi yawa, a rinka dan canjawa. Kamar yadda la'asar kuma ya kuma ƴan uwana ku kiyaye, idan naga a garin nan muna da al'ada galiba, akwai waɗanda kullun su la'asar din su ƙarfe 3 da rabi, 3 da kwata, kudu saura kwata suke. Kuma gaskiya ba daidai bane, dan yanzu la'asar tana kaiwa kusan 4 ko 4 da nawa, hudu da minti 5 da minti 1 ba minti 1 ko da minti 1 ma dai daidai. Ku ji da kyau wannan maganar, yanzu a cikin wannan satin, a cikin wannan kwanakin, muhtarin sallar la'asar ƙarfe 4 ba minti 1 ko ƙarfe 4 da minti 1. Amma ina tabbatar muku galibin yanzu kasuwannin mu dinnan, musamman ƴan kasuwa, sun fi sallah da wuri. Ƙarfe 3 da rabi sun yi sallar su. Akwai ƴan 3 da kwata, akwai ma'aikatan da ƙarfe 3 da kwata, 3 da rabi sun gama sallar su. So abinda fa wannan yake nunawa fa, yanzu fa duk mutumin da ya sallar la'asar a ƙasa da ƙarfe 4 to fa sallar sa ba ta yi ba, shine hadarin. An ku fahimce ni? Ku tsaya ku yi tunani a kasuwanninku da makarantunku da wurarenku. Yau din nan in kai tunani, watakila akwai masallacin da unguwarku kaji ƙarfe 3 da rabi sun kira. Akwai waɗanda gadara-gadara sunna-sunna ne, in sunna-sunna ne baka bin kalanda kai? Sunna-sunna lokaci yana canjawa. Akwai lokacin da la'asar din nan kamata a tayar da ita 4 da kwata, 4 da 10. Yanzu in aka tayar da sallar la'asar ƙarfe 4 da kwata, 4 da minti 10 a muhtarinta aka yi, daidai kenan. Amma duk wanda ya je la'asar kafin ƙarfe 4 fa, akwai fa matsala. Kuma kun sani da kai sallah kafin lokacin ta, wanda ka bari lokacin ta ma ya fita kai ta, kai ta gazayi. So ya kamata mu kiyaye gaskiya. Haka kuma asubahi, yanzu asubahi kusan ina jin 5 da rabi da wani abu take shiga ko? Biyar da rabi da minti 7. Muhtarin asubahi alfijir yana ketowa 5 da rabi da minti 7. Kar ka je wajen gaggawa, ka je masallacinku maza-maza, ku je ku tayar 5 da kwata, 5 da minti 10 ko 5 daidai ku yi sallah. In kai ka yi sallah a cikin dare, kuma wallahi akramaka Allah, ka sa kunnanka da yawa, za ka je akwai masallatan da kafin 5 da rabin ma tuntunin sun yi assalamu alaikum. Saboda haka larura ne samu wannan kalanda. Ana sakawa shari'a commission ta nan jihar Kano, suna buga kalandu na lokutan sallah da na azumi da wayi. Wannan kalanda ɗin larura ne masallatai khamsu salawat da masallatan juma'a, larura ne ku nemi wannan lada ne su rinka amfani da shi, tunda ba a duba ranar yanzu. In ku ba haka, mutum ya je gwada ranar ya ga abinda annabi ya ce a yi sallar la'asar ko azhar. So da Allah ya kamata mutum ya kiyaye, a yi ƙoƙari a kiyaye lokacin sallah ɗin, yana da muhimmanci. Wani ya ce da Allah, mallam ƙanwata tana fama da ciwon aljanu. So da Allah muke so a ba mu wata addu'a wadda za ta rinka yi an yi photocopy a samu malai ikirman sai a tambaye shi sai ya bayar insha Allah nan kuma a masallaci mu ne mata addu'a Allah ya gafarta Allah ya ba ta lafiya Allah shi warkar da ita wannan yace da Allah malam menene hukuncin wanda aka bashi kudi ko wata dukiya ya koye mai laifi kudi aka bashi tsugugu ya dauki mai laifi ya koye shi ma ya zama mai laifi amma laifin kala kala ne akwai laifin da wala Allah bai kai ya kawo ba kuma za a zalunce shi idan an sake shi ko ba haka bane ba manzo Allah ya faɗa la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya taimaki mabarnaci mai yada barna mai laifi ya bashi kariya ya tsare shi to amma na faɗa kun ga kasan nan akwai nau'i na zalunci wani lokacin akwai wanda za ga yayi laifin bai kai ya kawo ba amma daga wannan laifin sai ga watakila a halakar da shi ma so in an yi ne da wannan niyyar ko a tsare shi bayan abubuwa sun lafa a sake shi a kai shi to wannan babu laifi amma mutum ya je ya ta'addanci ana koyi shi kuma har ka karbi kudi wannan ma ya nuna makame da abun harkar business ne to la'anta ce akan ka kuma da ainihin wato cin haram Allah ke yi don Allah malam matsala akan taimama wasu suna yin ta kamar yadda ake alwala to taimamar kace dai kana yi akan wakallawa haka zaka ce kai mai tambaya taimama ana yi ba wahala bugu nawa ne ko bugu daya hadisin da yazo ce tayammumu darbatani bai inganta ba bugu daya ne in ka buga haka bugawan ba wai cup ba ana nufin ka shafa kasa shine ad-darb din in ka shafa kasa su daya sai ka hure ma'ana ka hure tsakuwa sai ka shashafa hannunka zuwa wuyan hannu zuwa ina wuyan hannu sai ka shafa fuskar ka haka kana yin wannan ka gama taimama da kai da mai alwala uwa ku dai uban ku daya banda nan banda zuwa gwiwan hannu banda zuwa gwiwan iya wuyan hannu kawai ka buga daya ka sha ka kure sai ka shafa iya wuyan hannu nan wuya iya nan kawai yawa sannan sai ka shafa fuskan ka shikenan banda gwiwan hannu banda shafan kai banda shafan kafa duka wannan ba sai an yi ba wannan kuma yace idan najasa ta samu mutum lokacin sanyi an ce zai iya yin taimama ko to malam amma zai cire kayan najasar kan yayi taimamar kuma zai yi tsarki a'a in yayi taimamar ai ta wadatar amma ya cire kayan shi ma abu ne mai kyau amma taimaman nan ta dauke masa komai a tattare da shi sai ya kwabe kayan tunda ai shukan kayan yana da su wasu ko sai saka kayan mai kyau sai taimama wanka fa yaya ake a takaice wankan janaba shi kuma ruwa ne zaka diba ka debi ruwa iya wanda zai ishe ka wanka sai ka wanke kanka sau uku haka in nace kai ina nufin wannan kwallon kan gaba daya sau uku a sifar farko kenan daga wannan sai ka watsa gaba daya jikinka ka wanke shikenan kai wanka wanke kai sau uku gaba daya sai ka wanke duka jikin gaba daya duk jiki ko ina samu ruwa wannan ita ce sifatul ijza wacce take ta halatin anyi akwai wanda zaka yi karamar alwala in nace karamar alwala ma ra daidai idan ka zo da farko zaka yi tsarki in kai tsarki ka wanke wajen ainihin najasar da take tattare da kai sannan sai ka zo kai alwala ma ra daidai daya fuska daya shafar kunne kafafuwanka ka wanke ko kuma ka jinkirta sai a ƙarshe sai ka debo ruwa abu na biyu bayan ka yi karamar alwala sai ka wanke kanka sau uku ya wanku sosai ka ciccuda duka ka yi abu na biyu abu na uku ka raba jikinka kashi biyu sai ka wanke bangaren dama har ƙasa ya wanku idan ka gama abu na hudu na ƙarshe ko sai ka wanko ɗaya bangaren hannun hagun ɗin har ƙasa shi ma ya wanku to idan ka yi wannan ka gama wanka ka wanku tas kuma da alwalaka built in alwalakin wanka wanda suke da alwala a ciki to wannan kuma malamai suka ce bid'a ne in ka fito ka saki sabuwar alwala akwai wanda zaka yayi wankan janaba kuma ya fito yana da jaddada alwala wanka ai ya dauke alwalar ko ba ka bane ba koda ko baka yi wannan karamar alwala a ciki ba in dai ka yi niyyar wankan janaba ka wanke jikinka gabaki daya kun fahimce ni ka wanke jikinka gabaki daya to alwalar ta shiga tunda ai ka wanke duk gaban alwalan da ka zo kawai sai ka wuce masallaci kai sallah ka kawai shikenan sannan ya halatta ai wankan janaba da sabulu kwarai kuwa a sa sabulu a sabe jiki tas wannan babu laifi saboda ai sabulin ba najisa bane, kuma asali zaka zo ka sa ruwa ka yi tsarki kamar yadda muka yi bayani, sai ka saba sabulu da soso ka wanke jikinka. In ma ka sa sabulin ka sa soso, ba farin ruwa zaka dauko ka zuba ba, ko ba ka bane? To ka dauko farin ruwa mai tsarki dahirin mudahirin, ko ka watsa ka wanke, shikenan yayi. Ina fata ana fahimta. To wasu daga cikin malaman fiqh ne suke cewa ba sai an saka sabulu ba, to amma saka sabulun baya nuna cewa wankan bai yi ba, ko kuma a ce haramun ne a sa sabulu. Dan mutum ya saba sabulu ya wanke jikinsa ba laifi bane ba, musamman najasar ma a cikin takaddun malaman fiqh suna fada inda sabulu a wanke a sa a tsaftace gurin, wannan yana da kyau. Wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.